sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma ninya. Su kuma sun auren computer duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 2 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, a saba ba mu kanun labarai.
Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun tashi zuwa Afirka ta Yamma domin gane makansu matsalolin tsaro da Boko Haram ta haddasa ga kasashe da ke raya tafkin Chadi. Jami'an gwamnatin Trump suka ce lokaci ya yi da Amurkan za ta zage dantse a duk shawarwari da za ta yi kan cinikayya. Amurka ta ba da labarin cewa bisa kuskure jiragen yakin Rasha da Siriya sun kai harin bama bama kan mayakai da ke samun goyon bayan Amurka a fafata da ake da kungiyar ISIS.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa ana ci gaba da fartakan yan Boko Haram.
Sannan ranar 7 ga watan Fabrairu kuma suka kashe wasu yan kungiyar Boko Haram din guda 13. Sannan suka kubuto da wasu mata guda 2.
Sai kuma wasu mata da dawo da su daga kasar Mali ko me suka je yi can?
These are people whom the Malian authorities, especially the police, arrested on the streets of Mali.
Waɗannan mata ne da ƴan sandan ƙasar Mali suka kama akan titunan ƙasar suna garin Ramba.
Sai kuma tattaunawa da mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya yayin da manyan jami'an tsaron ƙasar. Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun tashi zuwa Afirka ta Yamma domin gane makansu matsalolin tsaro da kasashe da ke raya tafkin Chadi da kuma mummunar yanayin zamantakewa da suke fuskanta a yankin sakamakon rikice-rikicen Boko Haram. Jakadu daga kasashe 15 da ke kwamitin sulhun mai fada a ji za su yi tattaki zuwa Kamaru da Chadi da Niger da kuma Najeriya ziyara da za ta ɗauke su kwanaki huɗu. Wannan shine karo na farko da kwamitin sulhun zai kai irin wannan ziyara zuwa yankin tafkin Chadi. Muna sane da barazana ga zaman lafiya tsakanin kasashen duniya da kuma zaman lafiya da tsaro a waɗannan kasashe hudu. Shugaban kwamitin sulhun na yanzu wanda shine kuma jakadan Ingila kuma jagoran tawagar Matthew Rako ya ga muryar Amurka yana hannunka mai sanda ga irin rikicin Boko Haram a yankin wanda ya haddasa mummunar yanayin zamantakewa a yankin tumbular rikicin kungiyar a shekara ta 2009. Kamar yadda hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa, fiye da mutane miliyan 2 ne aka tilasta barin muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya tun a shekara ta 2014, kuma kusan mutane 190,000 sun zama yan gudun hijira a makwabtan ƙasashen Kamaru da Niger da kuma Chadi.
Jami'an gwamnatin Trump suka ce lokaci ya yi da Amurka za ta zagi damtse a duk shawarin da za ta yi kan cinikayya. A ajandan cinikayya ta bana da aka bayyana jiya Laraba, ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙarfinta sosai wajen kare daidaicin ƙasar kan duk batutuwa da suka shafi cinikayya, kuma za ta tabbatar da cewa ana mutunta sharuɗan cinikayya, kuma ta kare fasahohin Amurka, kuma ta gudanar da sabbin shawarwari da zumar ƙulla sabbin yarjejeniyoyi da ƙasashe daban-daban a faɗin duniya. Rahoto daga hukumar wakilin Amurka kan cinikayya ya ce ana gurgunta cinikayya, wato cinikayyar kayayyaki da Amurka take kaiwa kasuwannin ƙetare saboda tarnaƙi iri daban-daban da ƙasashen suke gindayawa a Amurka. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka jiya Laraba ya gana da shugabannin jam'iyyar Republican a fadan White House domin shata hanyoyin ci gaba kan ajandar da ya gabatar ranar Talata a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka.
Shugaban Amurka Donald Trump zai ci gaba da kare dokar da ya fitar wajajen ƙarshen watan ɗaya wacce ta takaita balaguron ƴaƴan wasu ƙasashe 7 zuwa Amurka. Dokar da aka yi wa kuskurima kuma ake jin gwamnati za ta kammala aiki a kanta cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Hakan ya fito ne daga bakin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Mataimakin shugaban ƙasa Pence, wanda ya bayyana haka a shirin talabijin na CBS jiya Laraba, ya ce ba wai kadai shugaban zai ci gaba da kare matakin da ya ɗauka tun farko a gaban kotun ba, sun haƙiƙance cewa matakin da shugaban na Amurka ya ɗauka yana ƙarƙashin ikonsa. Kotunan Amurka sun tahakawa dokar birki wacce ta hana ƴan kasashen Iraki da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da Yemen zuwa Amurka. Hakan nan dokar ta dakatar da shirin karbar ƴan gudun hijira zuwa Amurka. Fiye da kararraki daban-daban 27 ne aka shigar gaban Kotunan Amurka kan wannan batu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Bisa kuskure jiragen yakin Rasha da Siriya suka kai harin bamabmai kan mayakan sa kan Larabawa da Amurka take goyon baya a kusa da garin Albab a yayin harin sojojin Amurka ba su da nisa daga wurin. Kamar yadda wani babban janar na sojan Amurka a Iraki ya yi bayani, Lieutenant General Stephen Townsend, wanda shine kwamandan dakarun kasa na rundunar da take fafatawa da mayakan ISIS, ya gaya wa manema labarai daga Baghdad a jiya Laraba cewa harin ya yi banna ga wato rundunar kawancin Larabawa da take fafatawa da ISIS a ƙauyuka da yake yankin. General Townsend ya ce bayan da suka tuntuɓi Rasha cikin gaggawa da kafofin da aka kafa domin rore wato rashin fahimtar juna, Moscow ta yadda kuma ta dakatar da wato ta Moscow ta yadda kuma ta dakatar da kai harhare a yankin, inji General Stephen. Sai dai ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta cewa jiragenta ko na Syria sun kai hari akan dakarun da suke samun goyon bayan Amurka. A halin da ake ciki kuma, wani rahoton wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya azar laifi kan duka sassan da ke gaba da juna a rikicin na Syria. Rahoton kan faɗan da aka yi na kama Aleppo ya samu dukkan ɓangarorin biyu da aikatan laifukan yaƙi.
A Afghanistan, jami'an ƙasar suka ce gungun ƴan ƙunar baƙin wake na Taliban da suka yi ɗamara da muggan makamai sun kai hari kan wani ofishin gunduma na ƴan sanda a arewacin birnin Kabul wanda ya janyo mummunar musaruta da jami'an tsaron ƙasar. Hare-hare da mayakan sa kan suka shirya wadda suka fara da kai harin bam da aka ɓoye a cikin mota kofar shiga yalkwatar ya kashe akalla mutane 16, wasu fiye da 40 kuma suka jikkata. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce kungiyar ce ta kai harin, yana mai faɗin cewa mayakan sun yi wa jami'an tsaron ƙasar Afghanistan mummunar ta'adi. An san kungiyar ta Taliban da cika baki ga kafofin yaɗa labarai kan irin hare-hare da take kaiwa.
Jiya Laraba, hukumomi a Malaysia suka gurfanar da mata biyu gaban kotu kan zargin sun aikata kisan kai dangane da mutuwar Kim Jong-nam, wanda dan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ne. Matan 'yan kasashen Indonesia da Vietnam an kawo su gaban kotu a Kuala Lumpur karkashin matakan tsaro masu tsananin gaske. An zargi matan waɗanda na'urorin tsaro suka ɗauki hotunansu a tashar jirgin sama da ke Kuala Lumpur yayin da suke baiwa Kim Jong-nam wani abu a fuskansa. Minti 20 bayan haka ne ya mutu. Idan kotu ta same su da laifi, dukkansu biyu za su fuskanci hukuncin kisa. Koriya ta Arewa bata gasganta ko gawar ta Kim Jong-nam ba ce, sai dai ta buƙaci Malaysia ta baiwa gawar, ta bata gawar kuma ta saki wani ɗan ƙasar wanda Malaysia take tsare da shi. Hukumomi a Malaysia ba su bayyana ko za su tumi mutumin dangane da wannan kisan ba. Kim Jong-nam dai babban yayin shugaban na Koriya ta Arewa ne, amma sun bata kuma tun sannan yake zaman gudun hijira a yankin Macau da ke karkashin China. Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro da batun ci gaba da kaiwa 'yan Boko Haram hari da sojojin Najeriya ke, domin yanzu haka sun samu nasarar kwato mutane kusan 800 daga hannun 'yan Boko Haram din. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yace cikin adadin waɗannan mutanen akwai kuma wasu 'yan kasashen waje guda 8 da maza 914 da mata 2388 da ƙananan yara fiye da 2000. Yace dukkaninsu an samu kubatar da su ne a wurare daban-daban sakamakon ci gaba da tsakuro geron yayan kungiyar Boko Haram. Yace a ranar 1 ga watan Fabrairun 2017 sun samu nasarar kashe wasu yayan kungiyar Boko Haram guda 6 a wani arangama da suka kai musu a ƙauyen da Sula dake karamar hukumar Dambuwa. Sannan a ranar 7 ga watan Fabrairun kuma suka kashe wasu yayan kungiyar Boko Haram din guda 13, sannan suka kubuto da wasu mata guda 5 da suke kyautatsan cewa iyalan yayan kungiyar Boko Haram din ne. Kwamandan ya ce sun kuma kame wani tabar wiwi mai yawan gaske a wajen wani da ke bayyana kansa a matsayin dan sanda da kuma ke dauke da katin shaidan zama dan sanda na Jabu a yankin Song da ke iyaka da jihar Borno, da cewa ya kokarin arcewa amma bai samu nasarar hakan ba don ya gamu da hatsari kuma ya mutu. Wanda suka yi binciken motar suka gano tilin tabar wiwi, wanda kuma suke zancen cewa ana safarar su ne zuwa ga ƴan kungiyar Boko Haram din. Komanda Irabu ya kuma jawabi kakkausar murya game da rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Amnesty International ta sakabtar a makon da ta gabata, da suke nuni da cewa wasu da dama sun mutu a hannun rundunar sojojin ƙasar ba tare da yi musu shari'a ko kuma sake su ba. Yace wannan rahoton ƙanzan kurege ne kawai, kuma waɗannan kungiya na Amnesty International suna kokarin bata musu suna ne. Yace matsalan waɗannan ƙungiyoyi shine duk lokacin da suka ga muna samun nasara, su sun gwammace su ga suna bata muni a idon duniya, kuma suna hada baki ne da wasu ƴan Najeriya da basu da kishin ƙasa don kokarin ganin cewa sun bata mu ko kuma ganin cewa sun bayyana wani rahoto da ba shine ba. Kwamandan ya kuma gurfanar da wasu ƴan mata matsakaitan shekaru guda uku da yace an ƙungiyar Boko Haram din sun yi musu jigida da bumabumai, su ma sun iza kiyon su ne zuwa cikin garin Maiduguri don su tada bumabuman da ke jikin nasu, amma Allah bai an san musu ba. Don kuwa waɗannan ƴan mata Allah ya kubutar da su. Kama yadda Hiramu ta kasance da ɗaya daga cikin ƴan matan.
Sunana Amina. A gari muna zaman suka je suka kwashe mu da mu da ni da iyaye na a madagali, suka kai mu jeji, suka kai mu suka je suka zuba mu kawai a jeji.
Ke shekaran ki nawa da haihuwa?
Shekara na 17.
Da kika je can sun yi maki aure?
Eh, sun yi min aure da mama da sun kashe mama na da baba na sai sun
sun kashe mamanki da babanki. To da suka kawo ki cikin Maiduguri mai suka ce miki?
Suka ce min in na shiga in danna wannan abin ya tashi da mutane. Bom
bom ne. Oke, bom da suka daura miki ko? To ya kai kika cire bom din ki? Ke da sa kika cire a jikinki?
Babu, bana so ne to ba da so na ba suka daura min ni dai bana so.
Kuna da yawa ne a inda kuke?
Eh, ba muna da yawa amma ba mu yawa sosai.
Kuna cikin gari ne ko kuma kuna jeji ne haka asibiti?
Muna jeji.
A jeji akwai gida wuri?
Ba gida.
Ba gida?
Eh, sai dai buka-buka ɗaki
ɗaya. Buka-buka? Su suka gina ko kuma na Fulani ne suka kwaci?
Akwai na Fulani, akwai wanda suka gina. Eh, akwai kanne na hudu a can.
A can? Shi wannan da aka aure shi, wanda kika aure shi ina yake?
Yana je.
Yana can? Eh, ya daura miki bomban ko waye?
A'a, ba shi ba.
Sai daga cikin ƴan mata uku da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa jigida da bababumai kenan, da kuma suka kita da bababuman da ke cikin nasu, ke bayani kan yadda aka ƙoƙarin tura ta cikin jama'a, amma kuma ta kita da waɗannan bumabuman. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
To Allah ya kara kare mu. Muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya gana da manyan jami'an tsaron ƙasa domin jin inda aka kwana game da batun tsaron ƙasa. Bayan an kammala ganawar ce, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tambayi ministan tsaro General Mansur Dan Ali mai ritaya cewa ko da me da me aka tattauna wurin wannan ganawar.
Kamar can gabas, amin arewa ta gabas, muna da masanin cewa an kakkama manya-manyan ƴan Boko Haram da kuma su mutanen da aka kakkama irin kusan 20,000 sun zo sun dawo, an kawo su cikin jama'a sun dawo irin wani matsugunin da ake ajiye su ƴan gudun hijira. Haka kuma kamar da nace mayan komodojin su waɗansu sun ba da kai, an kama su an zo an sa su a cikin tsaro. Ana kuma cikin wannan haka zamanin da ake ciki na rikicin da suke faruwa a yammacin Kaduna, an tattauna a kan shi, an yi matsayin cewa kamar su sojoji za su ƙara mazauni kamar barikoki a wajen, so da a samu a rage tashe-tashen hankalin da suke zama suke faruwa a wurin. An kuma tattauna a kan sulhu da akan yi tsakanin su community, haka tsakanin juna da juna su zauna su abin nan ɗin kansu. Haka kuma kasan ya faru a Katsina da Zamfara, so irin waɗannan abubuwan ne muke son mu zo da su a nan Katsina da kuma wuraren da ake ta fama da tashe-tashen hankalulla. Kaka manta da kuma akwai shi ma na Niger Delta, ka duba za ka ga kwanukan nan abubuwan dukansu an samu sulhu saboda yawan da shi muƙaddashin shugaban ƙasa yake zuwa koyo shi yana magana da su. So abin da ya yi amfani saboda ya san abubuwan da suke faruwa da kuma ƙoƙarin da su jami'an tsaro suke yi cikin ƙasa gaba ɗaya.
Amma game da tashe-tashen bama-bamai da ake samu jefi-jefi a yankin arewa maso gabacin Najeriya da kuma kai hare-hare da ake yi a lokuta daban-daban na bazata a kudancin Kaduna, kana ganin a taron nan an yi wani matsayi da ake tsammani za a warware wannan matsala ita ma
ana neman a sulhunta tsakani kamar shi kuma can yamma maso gabas din da kake magana ai in ka tuna a da duk bomb din da ta shi zaka biya kashi ko mutum 20 ko 30 amma yanzu muna ganin su ana fama da su kamin ma su kare bomb ana hango sun kamin su shiga jama'a so waɗannan abubuwa zai dan dau lokaci saboda shi faɗan irin wannan ba faɗa da za a ce an gama shi cikin ɗan lokaci kaɗan ba ne akwai kotu-kotu da muke tunanin cewa za a kafa waɗanda za su dinga yin nan take in an kama ko nan abin nan muna da su waɗanda aka kama rakate suna nan waɗanda su sai an zauna an tsame su waɗanda suke da manya-manyan laifuka a cire su daban waɗansu kuma waɗanda ba su da laifi a sake su so yana cikin duk abubuwan da aka tattauna.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faru.
To daga batun tsaro kuma sai na wasu 'yan matan Nigeria da suka tafi Balangandi kasar Mali kuma aka dawo da su gida Nigeria ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Su dai waɗannan mata guda 37 da aka kai su kasar Mali inda ake sanya su sanar karuwanci yanzu haka an dawo da su gida Nigeria suna hannun jami'an hukumar yaki da safara da kuma bautar da mutane ta Nigeria wato NAPTIN inda ake sassaita musu tunani kuma ake tatsar bayanai daga gare su
na nemi karin bayani daga jami'an hukumar yaki da safarar mutane ta Nigeria wato NAPTIN Mr. Josiah Emerol
these are people whom the Malian authorities especially the police arrested on the streets of Mali
waɗannan mata ne da 'yan sandan kasar Mali suka kama akan titunan kasar suna garin Ramba saboda aikata badala saboda haka hukumar mu da hadin gwiwar headquarters tsaron Nigeria mun sa hannu wajen maido da waɗannan yaran kananan 'yan mata mun kebe su muna bin diddigin yamma aka yi safarar su don mu gano suwa suka taka rawa wajen tafka irin wannan aika hukumar ta hana fasa kwabarin mutane ta ce za ta kara haska fitilarta don tabbatar da an maido da duk sauran ire-iren waɗannan mata da a halin yanzu ke kasar Malin da ma sauran kasashen Afirka na tambayi Dr. Hussein Abdu babban jami'in wata cibiyar kasa da kasa da ke sa ido kan sha'anin yara wato Plan International ko menene umul haba'isin wannan ta'ada na fatocin yara
to wato abubuwa in naje kusan sun sha da abubuwa akwai abubuwa guda biyu na daya shine matsalolin talauci da ake ciki a kasar na biyu kuma shine son kai da mutuwar zuciya ainihin na masu fitakin yara talauci shi zai sa misali yaran da aka haifa misali iyayensu su maida su a hannun wayanda za su kai su abin da su yi fitakin su to idan misali ana ta haifa ba tare da ana nuna wani kula ba sannan babu kwaran doka daga wajen gwamnati wajen tabbatar da cewa yaran da aka haifa a wannan kasar an ba shi kwaran ilimi sannan kuma an ba shi kwaran kiwon lafiya muddin ba a yi wannan ba nauyin da ke kan iyaye na kan girma ne a koda yaushe idan talauci in ya cicira za ka ga mutane sai ga kawai zai sai a nemi abin da zai danda kawai a kubuta daga cikin wannan matsanancin halin da suka samu kansu su kuma masu fatankin son kai ne a wato kawai an maida neman abun duniya wani abu ne saboda haka su dinga ɗiban wayannan yaran suna kewa kasashen ketare domin kawai a musa su cikin karuwanci ko kuma aiki da irin na bauta sannan an yi samun kuɗaɗen da yaran nan suke samu suna zira a jihunsu ba tare da masu kula da wannan yaran
wannan dai ba shine karo na farko wannan hukuma na dawo da mata daga kasar Mali ba domin ko a shekara ta 2012 ma sai da wannan hukuma ta maido da wasu yara kanana 'yan mata su 104 daga can kasar Malin a wani aiki da ta kira Operation Timbuktu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,035 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar zamu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu Idan kuna biye da mu makon da ya gabata mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ce za a kafa dokar hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilinmu a Birnin Kano Mahmud Ibrahim Kori ya kwaro hira da masana lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Dr. Muhammad Hadi Musa, masani kan halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan abin da ya shafi iyali, ya ce kamata ya yi a zafafa bincike gabanin aiwatar da wannan doka.
Yana da kyau a yi nazari ma a ga cewa shi wannan auren ma da ake cewa wato yana samar da ƴaƴayen ana yin ma auren mace fiye da guda ɗayan ko kuma wasu abubuwa ne ɗayan biyu. Zai iya yiwuwa wala'allan an je an yi wannan nazari a gane cewa ko dai wataƙila waɗannan mutanen ne da suke yin auren mace ɗaiɗai ɗin suke da ƴaƴa da yawa kuma ba su da tattalin arzikin da koda mace ɗayan ce da wannan ƴaƴan da ta haifa za su iya ɗaukan ɗawainiyarsu. Ko kuma za a iya tarar da cewar wato wani abu ne da ya kwararo daga can baya. Misali shekaru 10-20 ne aka yi ta wannan auren rakin mace fiye da guda ɗaya a yi biyu uku ɗin. Amma idan ka duba trend ɗin kamar yadda nake gani a irin wannan research ɗin da ɗalibai suka yi, za ka ga shekara 10-15 ko 20 da suka wuce yawan auratayyan mace fiye da guda ɗaya ballantana a ce ta tafi guda uku ƙasa yake yi kullum. Wataƙila mutane suna ji a cikinsu ne na abin da ake cewa jiki magani, shi yasa ɗin ma ba sa iya auren mace fiye da guda ɗaya. Yana da kyau a yi nazari a gane wai auren mace fiye da guda ɗaya shi ya kawo yawan waɗannan ƴaƴan ko kuma a su dai waɗannan ƴaƴa na wancan auren raki ne da aka yi a baya aka haife su a wancan lokutan su ne dai har yanzu suka ziraro suka shigo wannan lokacin tattalin arzikin bai inganta ba. Ko kuma a'a na yanzun ne wanda suke da mata ɗayan sun haifi ƴaƴa guda 4-5-6 da wannan mata kwaya ɗaya ita kacal amma ba su da tattalin arzikin da za su iya riƙe kansu. Wannan abu ne da yake da yana da matuƙar muhimmanci a duba shi don saboda kada a je wato a bar jaki ana dukan teki.
Sai dai barista Huwaila Ibrahim ta ƙungiyar lauyoyin mata ta Najeriya na cewa
yanzu idan aka ɗauki zaman rayuwar aure da ake da shi a yanzu, idan kowa zai tsaya ya tsaya akan gaskiyarsa, namiji ya tsaya akan gaskiyarsa, mace ta tsaya akan gaskiyarta, ayi zaman tsakani da Allah, duk wannan abubuwan da ba zai faru ba, irin sake-saken auren ma kanshi ai ba shi da amfani.
To amma baka ganin cewa waɗanda kuma suke neman mazajen kamar an mayar musu da hannun agogo baya, misali wanda dama ba su samu
abinda aka yunkuro ana yi, ni na tabbata ba al'amari ne da aka tsaya akan aure ba, al'amari ne da ya kunshi rayuwar mu gabaki daya. Saboda an tsaya an yi maganar aure, an yi maganar saki, an yi maganar zaman aure, an yi maganar zakka, an yi maganar wakafi, an yi maganar yanda za a ba wa yaro ilimi, duk waɗannan abubuwan an yi abubuwa ne kuma wanda dama cin tun asali addini mu ya bamu yanda za mu. Yanzu kana gani zakka da wakafi a ce manyan masu kuɗin da suke cikin Kano za su yi zakkar da ya kamata, a aiwatar da zakkan nan yanda ya kamata. Mutanen da suke yin wakafi a zauna a yi regulating wakafin nan yanda ya kamata, kana ganin duk waɗannan abubuwan za su faru. Magana ce ta kunshi zakka, ta kunshi wakafi, ta kunshi rabon gado, ta kunshi zamantakewar iyali, babu abin da bata kunsa ba.
Shi ma Malam Kabiru Abdullahi Umar, guda cikin masu koda darussa a makarantun Islamiyya da kafofin yada labarai a nan Kano, yayi tsokaci game da wannan batu.
Maganar ƙara aure ko rashin ƙara aure abubuwa ne guda biyu. A sake dai musulunci ya yi magana game da mutanen da suke da dama ta gurin zama da ciyarwa da lafiya ta ɗa namiji. To mutumin da yake da wannan kuma yake da ra'ayin ƙara aure zai iya ƙarawa, in mun dubi a gaba ɗaya ma'anar wannan hadisin da na kawo a cikin yaren Hausa. Musulunci ba addini ba ne na gidadanci, amma aure sai an dube shi da ƙara shi da rage shi. Menene abin da mahangar shari'a ta duba? Wannan shine abin da kawai za a duba akai. Ni ba ni da ra'ayin cewa ba za a ƙara aure ba, kuma ba ni da ra'ayin cewa kawai shi kina a saki mutane kowa iji yi abin da ya ga dama. Kawai mutum yana zaune yana ɗaukar albashi 10,000, 20,000, 5,000 kaza, mata hudu, yara da yawa, wasu na kwana tare da awaki a tsoro, wasu na kwana gidan makota, wannan babu yanda za a yi a shari'a da kuma hankali ya iya da wannan abu.
Sai bayan kammala dukkanin tsare-tsaren da suka kamata ne, za a gabatar da kudurin dokar ga zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Honorable Kabiru Alassar Rudum da ke zaman shugaban majalisar na cewa
majalisar dokoki ta jihar Kano ƙarƙashin jagoranci na, a kowane lokaci mu a shirye muke mu karbi dokoki waɗannan al'umma na jihar Kano ko irin su manya irin sarakuna din ko wadansu masana akan wani bangalori ko kuma ma daidaikun al'umma duk wanda yana da wani doka wata tunani da zai kawo ci gaba da karuwar arziki da zaman lafiya a jihar Kano a shirye majalisa take ta karbi irin waɗannan dokoki kuma wannan ma da mai martaba sarki ya ayyana yace zai kawo tunda dai al'amari ne na masana na kuma abin da ya shafi addini saboda haka in aka kawo wannan doka za mu duba na tsanaki akan ta kuma za mu nemi jin ra'ayi musamman malamai iyayenmu na garin nan gabaki ɗaya da ma na waɗansu jihohi waɗanda suke ganin akwai irin abubuwan da za su tofa ina tabbatar maka da cewa majalisar dokoki ta jihar Kano a shirye take ta karɓi wannan doka kuma za a yi mata nazari kuma ba za mu yanke wani hukunci ba sai da haɗin kai da kuma yarda da kuma nazari da kuma sanayya ta malamanmu domin su ne masana za mu ba da haɗin kai da goyon baya kuma za mu nemi jin ra'ayin al'umma domin ya kasance mun zartar da abin da kowa zai ga cewa abin da aka yi ya kamata kuma ya dace.
To a makon jiya ne har wa yau aka kama waɗansu mutane da ake zargi da safarar jarirai a jihar Plateau. Mataimakin Speta Janar na 'yan sanda a jihar Isaac Bako ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin haske dangane da lamarin.
Jami'an tsaron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. A yanzu inda muke magana suna nan tare da CID ana kan bincike. Jiya ne aka kawo su yanzu nan da safe na an fara bincike. So sai an gama bincike a yanzu dai bai kama ba abin da za mu faɗa sai bayan an gama bincike za mu san gaskiyar magana.
Amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan 'yan mata suke zama da abubuwan da suke yi?
A nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba. Yanda muka je labarin da muka samu shi ne a gidajensu ne daban-daban-daban. So tun da dai ba su guri ɗaya dai a haɗe kin ga za a iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya. Amma daga nan aka samu damu idan bincike ya ci gaba daga nan za a iya san menene damuwansu me yake tura su suke wannan abin hallaye daga nan kuma a san matakin da za a iya ɗauka.
To a bincike na ƴar jarida akwai guraren da a nan cikin Jos hotel da dama waɗanda daga yamma ya za ka ga 'yan matan nan sun yi ado sun fara tafiya tun da wani lokaci ma har gwamnati ta shigo. Tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan?
To idan muka samu dai labari haka motocin patrol akan ɗan tura. Amma da shi kin san 'yan sanda ana ganin su kowa zai ruga. Kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum. Yabinan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi. Amma ka sami mutum kawai yana tafiya kan hanya kaga ba za mu iya abinan gane ba. Amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri kin ga in aka bayar da kuma dalla-dalla ba mu dalla-dalla yanda abubuwan ke faruwa 'yan sanda za su yi aiki. Amma in aka shiga guri kawai ya samu abinan fara kawo kama mutane kin ga zai kawo damuwa domin kowa yana da yanci. Maka san abin da yake yi a gurin ba sai ka kama mutum da laifi a nan ne za ka iya kai shi kotu.
Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu shi ma yanzu a madadin wakilan namu Zainab Babaji da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya su ne daɗi.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe tare da sahabu Imam Aliyu da labarai amma wannan karan a taƙaice.
Wakilan kwamitin sulhu sun tashi zuwa Afirka ta yamma domin gane makansu matsalolin tsaro da ƙasashe da ke raya tafkin Chadi da kuma mummunar yanayin zamantakewa da suke fuskanta a yankin. Jakadu da ƙasashe 15 da ke kwamitin sulhun mai faɗa aji za su yi tattaki zuwa Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya a ziyarar aiki da zai ɗauke su kwanaki huɗu.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa. sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai an jima da hantsi mun da muku da wani sabon shirin.